Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta za kuma iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 20 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cutar zazzabin lassa.
Masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
Cikin shirin namu na yau wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da jami'ar da ke kula da barkewar cututtuka masu yaduwa a jihar Filato da kuma jami'in sa ido da sanarwa akan cututtuka masu yaduwa na jihar Filato, sannan kuma ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan cuta.
Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama, sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan cutar zazzabin lassa, ga kuma abin da suke cewa.
Sunana Ruqayyat Bala Adam. Ina nan Jos, ina zama a Dogon Karfe.
Kina da labarin cutar lassa fever?
Ina da labari wata cuta da ake dauka daga jikin dabbobi, musamman bera ma da muke mu'amala da shi a gida. To ina in ka bar kwanuka ko tukwane ko abinci, to in suka riga suka zo suka sa bakinsa a ciki ko suka ci wani abinci ko suka yi maka wasa da kwanuka ko kashinsa haka, to yakan sa mutum ya dauki cutar lassa fever.
Amma kin taba ganin wanda ya kamu da cutar lassa?
A'a, ban taba gani ba.
Amma kin ji labarin yadda idan mutum ya kamu da cutar yake zama?
To yanda dai ni dai naji an ce zaka fara ganin irin constant fever haka, da mutum zazzabi mai zafi, zaka ga rashi sun fara fita mutum a jiki, mutum yana bleeding ta hanci, ta baki, jini yana fita. To duk dai yanayin da zaka gane cewa mai kamuwa da cutan kenan.
To idan kika gane ko kuma kafin ma ki gane, ta yaya zaki taimaka wajen fadakar da ƴan uwanki mata ta yadda za a tsaftace gida saboda a kauce ma kamuwa da wannan cuta?
Okay, to zaka dan musamman in ka ga mata wanda ba sa irin tsaftace gida, zaka fadakar da su cewa to ga yanda cutan yake kama mutum, kuma in ba a preventive mutum bai preventive din kanshi da wuri ba, to yakan iya rasa rayuwar shi.
Ni ce mai suna Regina Elijah.
To Regina, kin taba jin batun cutan lassa?
Na taba ji.
A ina kika ji?
Na ji dai a wurare daban-daban dai.
Fa me kika sani game da cutan?
Ni na sani yanda an ce su abincin ci abin da ya shafe ka ci kar ka bar shi a bude, irin su bera kar su yi su kashi da su fitsari a ciki ba, shi ne yana causing lassa fever din. To yanda ni na sani kenan.
Amma kin taba ganin wanda ya kamu da cutan?
Ban taba gani ba. Yanda na ji kenan, yana da zafin zazzabi.
To daga karshe idan kin je gida, ta yaya za ki faɗi ma wa'ensu ta tunda an samu bullan cutan a nan jihar Filato, kuma cuta ne wanda yana saurin kashe mutane, idan ya kamu yanzu wani ma zai kamu, wani ma zai kamu. Ta yaya za ki tabbatar da cewa mutane kowa ya share gidan shi da sauransu?
To ni dai zan fada ma mutane su daina bar abincinsu a bude, su gyara gida da kyau yanda bera ba zai taba abincinsu ba, domin mu den kar ciwon lasa fiban ya kama mu.
Peace Elkana. Ato Peace, kin kira da labarin an samu bullan cutan lasa fiba na jihar Plateau? Me ne kika fahimta da lasa fiba?
Ba sani ba.
Ba ki san cutan lasa ba?
Na ji labarin shi, ha ban san ko ya ne ciwon ya kama mutum, ban san symptoms na shi ba.
So tunda baki san shi ba, akwai wani cuta ne wanda yake sa zazzabi mai zafi, sannan kuma yayi nisa yakan fidda jini a kunne a abin nan, kuma baya dadewa sai ya mutu. Kenan a gurin ku baki taba jin wanda ya kamu da irin wannan cuta ba? To yanzu tunda baki sani ba, ta yaya zaki taimaka wajen ki gane, sannan kuma matakan da za a dauka?
To lokacin da mun ji labarin shi, an ce kara dinga beri abinci a bude, saboda su bera in sun shiga ciki zai iya kawo ciwon lassa fiba din. So sun ce mu dinga lura da tsaftan gida, kada su bera su ji kusa da mu. Hakan sun gaya mana.
Madalla, yanzu kuma ga tattaunawar wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji da jami'ar da ke kula da barkewar cututtuka masu yaduwa a jihar Filato, wadda za ta gabatar da kanta.
Sunana Matina Alex Nwan, na aiki da Plateau State Ministry of Health. Ni ce a turanci ana ce state epidemiologist, wato mai lura da barkowar cututtuka da yanayin barkowar cututtukan a Plateau State.
To akwai batun wannan cuta ta zazzabin lasa wanda ake ganin kaman ya bullo a nan jihar Plateau, ko zaki mana karin bayani?
Haka ne, akwai cutan lasa da muka samu a Plateau State. Plateau State ba kuwa bace ga cutan lasa. Plateau State yana daya daga cikin jihohi da suke fama da cutan lasa tun shekaru da suka gudana har zuwa yau. Bisa ga test, wato gwaji da aka yi wannan shekaran, likitoci da suke lura da marasa lafiya dai sun lura da mutane kaman goma haka, wanda suke tsammanin ko suna dauke da wannan cutan saboda yanayin alamomi da suka gani. Don haka mun dauki jini, an yi gwaji, amma a cikin goman nan guda ɗaya ne kurun muka samu yana da wannan cutan lassa fiba, kuma wannan guda ɗayan yana asibiti yana karɓan jinya, kuma da yardan Allah za a samu sauki, because ya zo da sauri, bai zo da latti ba, don haka an iya gano da sauri. Yanzu yana karɓan jinya a asibitin koyeswa na Jos.
To ga wanda ma bai san wannan cuta ba, menene alamomin cutan kuma ya ake kamuwa da shi?
Okay, cutan lassa fiba cuta ne da ake samu ta gurin bera, farkon shigan shi kenan, ta gefen bera ne. Amma ana iya samu ma daga gurin mutum da mutum, a ce wannan wani mutum ya kamu da cutan, wani ya zo kusa da shi ya yi muhammala da shi, yana iya samun wannan cutan. Amma wato source a turance inda ya fito daga bera ne, beran kuma ba kowane bera ne ke dauke da shi ba, akwai beran da musamman shi yana dauke da irin wannan kwayan cutan. Ana kiran wannan beren yana nan da nono ne da yawa, ba kaman shauran beren da za a same su da nono kadan ba. So irin wannan cutan, irin wannan beren ne yake iya yada cutan Lassa fever. Yana kuma dauke da shi wato koda ta yawun shi ne, ko ta fitsari, ko jinin bera, ko bayan gidan bera, in yazo in mutun ya gamu da wannan bayan gidan na beren da yana dauke da wannan cutan, ko ta gurin cin abinci, ko an ajiye abinci bai daidai ba, mutumin bera ya zo ya sa baki a ciki ya ci, to in wani ya zo ya ci yana iya kamuwa da wannan cutan. And idan mutum ne kuma da mutum, wani lokaci mutumin yana fama da wannan cutan na kusa da shi wanda yake jinyan shi da kuma wanda ke bashi taimako, yana iya kamuwa idan ya gamu da sufari, bayan gida, nyawu, jini da shauran dai abubuwa da ke fitowa daga jikin mutum, to mutum zai iya kamu da wannan cuta na Lassa fever.
To idan mutum ya kamu, wani alamomi ne za a fara ganewa na cewa wani kaza kila ya kamu da cutan Lassa?
Yana da wuya ka gane cewa wannan alaman hakika mutum ya kamu da cutan Lassa. Dalili kuwa shine alamomin da mutumin zai nuna yayi kusa da na cutan nan na cizon sauro, yayi kusa da cutan nan na COVID, yayi kusa da cutan nan na yellow fever da shauransu. Don haka yadda za a tabbatar cewa mutum ya kamu da wannan cuta na Lassa shine ta gurin gwaji. Amma akwai alamomi kaman da farko akwai dan zazzabi, shi yasa a Turanci ana ce da wannan cuta na Lassa wai acute febrile, wato zazzabi da yana tasowa da tsanani a lokaci guda. So akwai zazzabi, akwai kasala na jiki, akwai zafi gababbuwa, ana jin zafi jiki, akwai ciwon kai, sai yazo kuma a soma samun ciwon magogoro, ana hade nyawu yana zafi. To daga baya a zo a samu kaman su ciwon kirji zuwa baya, har ma a zo mutumin ya fara fidda jini. To lokacin da kaga mutum ya soma samun ciwon nan na wuya da kuma kirji har ma ya kai ga jini, to ka san wannan ciwon ya dan yi nisa. Domin ciwon nan abin da yake yi, illan da yake a jikin mutum har ya kai ga mutuwa, shine yana je ne a Turanci yana attacking, wato yana kai hari ga shauran gabobuwan da suke cikin jikin mutum kaman zuciya da su huhu da hanta. To in ya kai hari ga wayannan guraren ba wuya ya jima wayannan gababuwan ciwo, sai kaga mutum nan da nan ya samu damuwa har ga mutuwa. Amma tun lokacin da kana dan jin zazzabi, ka iya ka nemi taimako da wuri har an samu an yi gwaji an tabbatar da cewa Lassa ne, to nan da nan an ba da taimako zaka ga an samu nasara kan wannan ciwo.
To wani mataki al'umma za su dauka don kare kansu daga wannan cuta?
Cuta na Lassa, bisa ga yanda muka faɗa, za mu gane cewa cuta ne na rashin tsafta da kuma rashin kula. Idan har gidanmu yana da datti, bera yana neman gurin da zai samu, an zuzubar da abinci a kasa, an ajiye abinci ba da kyau ba, kwanika ba wanke ba, an ajiye su kurun duk inda da yake, don yana neman abinci ne zai shigo gida. To ta wurin wannan rashin tsaftan cutan Lassa yana iya barkowa. Don haka ya kamata mu lura da cikin gidajenmu, wanke-wanken kwanika, shara, a tabbata ba a tara kaya a wuri daya inda bera zai samu gurin buya, to zai taimake mu. Wurin zubda shara kaman bola, bai kamata bola yana kusa da gida ba. Ya kamata kowane gida in ya tara shara ya daure shi a cikin leda ya saka a cikin abu mai marfi wanda masu daukan shara za su dauka su je su zubar da shi nesa da gidaje, to bera ba zai maso kusa da mu ba. Sannan kuma yanda muke gina gidaje ma za mu yi kokari mu gina shi yadda bera ba zai samu gurin tona rami ya samu gurin zama a cikin gidan ba. Sannan kuma kona jeji wani abu ne da ana korin bera daga jeji sai su nemi gida su zo su shiga, domin yanzu abinci an moving din shi daga jeji an dawo da shi cikin gida. To in baka ajiye abincin nan da kyau ba, ba abinci a jeji bera zai shigo gida neman abincin. Amma in yazo ya samu ka kebe abincin ka ajiye da kyau, to zai yi wuya, in bai samu abinci ba zai fita ya je wani guri yana nima. Masu kona jeji kuma a daina kona jeji, masu je neman bera wato ana hunting bera, to su ma sun ana neman su sai su yi kokari su gudu daga gurin su dawo ta gida. So duk wayannan ayyukan su ne suke kawo mana bera gida har ya kawo ga cuta. Sai kuma idan mutum ba lafiya, nan da nan a je asibiti a nemi taimako. In har aka gane cewa alamomin nan yayi kama da na Lassa, to sai mutumin ya so mai kebe kanshi. Mutane ma da suka lura da wannan mutumin, aka tabbatar cewa wannan mutumin yana da lasa ne, duk mutanen da suka yi muhammala da shi akwai abin da ake ce da shi contact tracing. Mutanen mu na masu lura da irin wannan suna nan a jihohi, za su shiga gidajen nan su tabbata cewa ga mutanen da suka yi muhammala, za su sa su to su ba su shawara kar ku dinga mu'amala da mutane sosai sai an duba ku har na kwana 21 a tabbatar cewa ba ku nuna wannan alamomi na lasa ba, wato kuma ba ku kamu ba, to sannan sai a so mu fita. So waɗannan hanyoyin ne muke kokari mu ga cewa an yi biyayya da su domin a ga cewa an tsare kanmu daga cutar nan na lasa.
Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. Zan ga da likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ki yaya ciwo gobe. Allah ka ba azaba gobe.
Jama'a masu saurare, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga tattaunawar Zainab Babaji da jami'in sa ido da sanarwa akan cututtuka masu yaduwa na jihar Filato wanda zai gabatar mana da kansa.
Okay, sunana Solomon Barnabas Butsot. Ni ne State Disease Surveillance and Notification Officer na Plateau State.
To akwai batun wannan lassa fever wanda muna jin labarin cewa ya bullo a wannan kaman kowace shekara. Wani fadakarwa kuke yi na tabbatar da cewa mutane sun lura da matakan kawo ƙarshen wannan cuta da ta dade a nan jihar Plateau?
To na farko lassa fever kaman yanda an sani mutane suna kiran shi zazzabin da ana shizo, wanda ana samu daga wurin bera, wanda ana samun ta ne ta wurin yanda bera sukan yi, sukan lalata abinci ko ruwa, ko kuma mutum da ya kamu da shi jinin shi ko kuma wani ruwan jiki ya taba na wani da bai da shi, so ana iya samuwa ta wannan hanya. So abinda muna yi a hukumance shi ne muna kokarin mu wayar da kan mutane, mu gaya ma mutane yanayin alamun wannan cutan, da kuma idan ya kama su ga asibitocin da za su je su samu magani, abubuwan da muna yi kenan. Dan na biyun shi aikin domin a rage kamuwa da wannan cutan shine muna hada kai da wasu ma'aikatu kaman su ministry na environment da kuma na agric, da zo muna hada kai tare da su domin mu ga cewa kowa yayi nashi contribution domin a rage wannan yawan ciwon. Domin abinda mutanen ministry of environment za su yi shine tsaftace muhalli, nasu aiki kenan. Na agri kuma da yake zazzabin daga lasa ta wurin bera ne, su sun san yanayin bera fiye da mu masu kiwon lafiya, so za su san yanda za su bi ta gefen beran su mu ga a rage yawan ta wannan shukan.
Jama'a masu saurare, yanzu kuma ga wakiliyarmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato bada a filinmu na Kwalama.
A yau muna tare ne da malama Asma'u Idris wacce za ta kawo mana girki irin na gargajiya. A yau za mu yi miyar ganyen dankali. To na san wasu daga cikin masu sauraro za su yi mamakin dankali har za a iya yin wani abu da shi, wato ganyensa. dan yawanci ana diba ne a sarrafa a migawa dabbobi. To ashe dan adam ma yana iya ci musamman lokacin da yake danyansa langabu-langabun shi wato kananan ganyayyakin. Malama Asma'u kafin kwashi dadin labarin. Faɗa mana yanda shi wannan miya ake gabatar da shi.
To kafin faɗi yanda ita miyar dankali take ya kamata dai a ce na fara wasa shi ganyen dankalin. Shi ganyen. Abinda ganyen dankali yake ba dan adam a jikin shi wanda bamu sani ba muke kwashewa muke mika ma dabbobi su cinye. To shi ganyen dankali na farko dai shi dan itacen inda ganyen yake a zaune shi ne irin dankalin wanda zaki dasa shi dankalin ya fito. Shi kuma wannan dan siri-sirin na jikin ganyen wanda yake rike da ganyen shi kuma akwai wani abu da ake mata suke zuwa suke yi wanda ake ce ma mai da tsohuwa yarinya. Zaki ga wasu hansuna zuwa ana musu allurai a fuska da sauransu fuska su ta cicciko su zama kamar yara haka da sauransu. To shi wannan dan siri-siri din in mace za ta dan same shi ta dan yayyanka shi ta tafasa shi ta dan sa fuskar ta haka siracin shi haka a fuskarta zaki ga cikin kwana biyu yanda fatar ki zaki yi da sauransu. Sannan kuma shi kuma ganyen ko da yake shi dankali zance kashi biyu ne dai a yanzu wanda muke da kashi uku wanda muke da shi yanzu a Najeriya. Da dai kashi biyu muke da shi da mai jan bawo da farin mai farin bawo. To yanzu akwai wani wanda ake ce ma dankalin karas. Dankalin karas wanda idan kin fere shi za ki gan shi gaba ɗayan shi ya koma yanda kika san karas haka yake. Shi kuma yana tattare da sinadarin vitamin A da vitamin C gaba ɗaya, amma shi vitamin A ya yi yawa a cikin shi wanda yanzu gwamnatin Najeriya ta kokari ta kawo mana shi a nan Najeriya yanzu ko da yake gaskiya yana dan wuyan samu. To shi din in zaki ya fi wancan dankalin namu
wanda muka saba da su
yawa ya fi shi ingancin sinadari a jikin ba kaman mata. Haka in dai zaki same shi ganyen ki danyi ɗan miyar ki da shi haka da sauransu to wallahi dandanan kuma ya fi duk wani ganye ƙarin jini a jiki dandanan
kun ji ƙarin amfani
ya fi duk wani ganye da zaki nema gurin ƙarin jini shi dandanan ne ƙarin jinin shi.
Wato shi wannan ganye dai da alama akwai amfani da yawa
da za a samu. Yana da amfani da yawa ba ma kanshi shi dankalin ba. Ba ma kanshi shi dankalin ba. Shi ganyen gaba ɗaya ji yana da mahimmanci ba kaman mu ga mata.
To kamar yadda kika kasafi kika ce shi ganyen yana da amfani tsinken da ke rike ganyen wanda ya hada da jinsuration shi ma yana da amfani
shi ma yana da
amfani yaduwa a ƙasa shi ma yana da amfani
shi ne ake dasawa kuma ganyen ya fito
walle kuma akai da shi ainihin
shi dankalin
shi nake dadi goma kenan
nake dadi goma ba abinda ake zubarwa
shi ba habbawan ma
zaki fitar da shi ki yi kunun zaki da sauransu
insha Allah
ki yi wani sinadari na sha da sauransu habbawan
to kin ji
da sauransu.
To yanzu bari mu je ga shi ganyen dankalin Hausa din wato ba ganyen dankalin Turawa da muke ce mishi Irish potato
ba Irish potato ba shi dai dankalin namu na gida
wato dankalin Hausa mai zaki din to shi ganyen ya ake sarrafa shi malama
yau wato shi in kika samu ganyen shi dankalin zaki wanke shi ki tsitsinke shi in kika tsitsince shi ka fitar da shi daga jikin shi wannan dan mai wanda yake rike da shi sai zaki iya fitar da su daban-daban ki fitar da wannan ki fitar da wannan kuma zaki iya hadawa gaba ɗaya shi ma ki hada a ci. To zaki wanke shi ki zauna ki yayyanka shi. Idan kika yayyanka shi tunda ita wannan miya ba wai wata miya bace ta tsanani, kamar yanda ake cewa miyar tonka din na miyar barkono, akwai wanda zaki dan jajjagenki albasa zaki samu da dan attarugunki da tattasai, ko kuma ki samu tattasan da albasarki. In kina da kabewa zaki iya yayyanka ta, ita ma tana da wani fanni ne ita ma nata daban da zata kara miki wani abu a cikinki, kin gane? To ita ma ki dan yi kulliya da ita a ciki. Kun kuma ba ki da kabewa zaki yi amfani da tattasai da albasa da dan attarugunki kwaya daya dan ya baki dan kanshi. Shi attarugun ma in kin ga dama ba wai zaki jijjiga su bane tare, zaki iya dan raba shi biyu uku haka, saboda yajin kada yayi miki yawa. To ki dan musu barkade daya na inji ki furrin nan kawai shi kine dan jajjage, kamar yanda abin nan Sokoto yake miyar tonka,
miyar yaji.
To haka, to sai ki dan yi haka, dan tumatur ba lallai bane ki sa tumatur a ciki, kin gane? Sai dai in kina so zaki iya sa, tunda zaki iya ma miyar ja, miyar dage-dage ki sa wannan ganyen a ciki. To zaki iya kowace irin miya, ko miyar kubewa ce ma kike so zaki iya
yanka wannan ganyen. Yanka da yake sa ugu haka ake
yin jefa. Yawwa, to haka zaki yi irin wannan, amma in kina so ki yi miyar ta ne zalla, shine sai ki dan yi wannan din miyar jajjage sai ki sa ta.
To kin da ce ana buƙatar albasa, attarugu idan da halin ana buƙata, da tattasai.
Da tattasai.
Da ɗanɗano da gishiri.
Da ɗanɗano.
Manja ko mangyaɗa.
Duk in kina so sai ki dan sirka, sai ki haɗa manjan da mangyaɗa. Da miyar ta yi sai ta yi haske.
To sai ko me ake bukata a cikin wannan?
Kike da ɗanɗano, duk abin da kike bukata, da ɗanɗano, duk abin da kike bukata a cikin wannan miyar shi zaki samu.
Wato shi ainihin ganyen yanda kake
son sa ya kara. Kamar da yanda dai muka ce abin nan, fatan mu dai kawai ke dai
ki samu biyan bukata,
samu biyan bukata. Ki ci dai ga wannan ganye. Yayyanka shi in kin tashi, wannan hancin na abin da din kike yanke shi, ki sa shi a ciki.
To shi ma da shi amfani,
ki sa shi a ciki, ko kuma ki yanke shi ki ajiye, ki amfani da shi inda zaki
wurin siracen fuska,
wurin siracen fuska ke shi da sauransu. Ki dan wanke shi, ki dan sa gishirin ki, ki karkade shi, ki yayyanke shi da sauransu, ki zuba a cikin miyar. Kuma ita miyar ganye in za a yi ta, ba a rufa tukunya. In kika rufa tukunya, to ba zai baki kalar ganyen da kike so ba, sai ganyen ya canza kala. In dai zaki miyar ganye, in kika rufe tukunyan, to zaki ga ganye ya yi duhu saboda tiriri, kuma zaki ga miyar ta ƙara ruwa, saboda tiririn na cikin marfin tukunya zai koma cikin tukunya. To in kika dan bude shi haka, ki dan bude. Ki dan bude, ba ki rufe kirf ba.
Ba kuma ka rufe, ka bude
gaba daya ba, ki ko ba ki rufe ba.
Yawwa, ana samun nan
farko sanarwa. Yawwa, ana samun yanda numfashi, tukunyar za ta rika numfashi da kanta. Ruwan tururi yana fita, ba zai kara miki a cikin ruwan miyan ki ba. Shi yasa idan kika rufe, za ki ga tukunyar ki ta dade. Ba ruwan miyan ki bai kone ba. Saboda tururi yana kara komawa cikin miyan. Ruwa yana ƙara yawa a ciki. Sai ki yayyanka ganyenki, ki zuba ganyen dankali, ki zuba. In kika zuba, sai ki bashi minti 10 ya ishe shi. Shikenan, ki sauke ita wannan miya, zaki ci ta da tuwo, zaki ci ta da shinkafa, zaki ci ta da doya, zaki ci ta da kuskus, su dankali,
su walahan, su rogo.
Duk abin da kike bukata ki ci da wannan miya, zaki ci ta da shi. Karshe ma zaki iya cin ta da burodi. Duk abin da kike so da shi zaki ci da wannan miya.
Iya kuɗin ka iya shagalin.
Shikenan kuwa. Kuma wannan miya ba da ba wai kuɗi zaki ka
haka.
In kin ga dama ki sa mata kifi, in kin ga dama ki sa mata nama, in kin ga dama ki sa mata crayfish, in kika ga dama ma ki yi miya ki zalla
haka.
Ki ci abinci.
Baka lafiya cikin lafiya.
Shikenan.
To malama Asma'u, kin san akwai miyar da ake cewa ba ta kwana, akwai wanda ake cewa ta kan kwana biyu. Ana iya barin wannan miya ta iya kwana ba ta lalace?
Zaki iya barinta ta kwana in baki zuba mata ruwa da yawa ba. In kika bari miyar ta soye, to zaki iya barinta ta kwana. Amma duk miyar da kika barta da ruwa a ciki, dama kwananta sai a hankali.
Zaki tsami ce
wannan. Zaki tsami. Kuma duk miyar da zaki sa ma daddawa, to kwananta sai a hankali, zaki tsami. Za ta lalace.
To da fatan mai sauraro zai gwada wannan girki mai amfani a jika, kuma ga sauƙin sarrafawa.
Masu sauraron mu, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da abokiyar aiki na da taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.